السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ina muku maraba zuwa ga wani wata mai alfarma, watan da kowa yake dagewa ya yi aiki na kirki, ya yi aiki na gari don ya girbe ranar lada. Wata ne mai alfarma mai falala wadda ba a so mutum ya yi sakaci wajen yin aikin kirki a ciki. Yana daga cikin shirye-shiryen wannan jibiya ta ICICE a shirarren kasar Pakistan Association ƙarƙashin masallacin al-Nurman Masjid. Ana zaɓo zaɓuran masana da malamai su zo, kowa ya fahimtar da mu nan abin da Allah ya kowace mata na baiwa na ilimi. Bana insha Allah a wannan wata na Ramadana za mu kasance tare da malam Dr. Isa Aliyu Bandami zai mana tafsiri insha Allah da Hausa da kuma Turanci. Muna fatan a mai da hankali a kasa kunne, kuma a yi ƙoƙari na tsarkake niyya don a samu a fahimta, a yi ilimi don a yi aiki da shi. Da fatan Allah ya ba mu ikon sauraro, ikon inganta niyya, da kuma ikon yin aiki da abin da muka ji. Yana da muhimmanci mai ƙoƙari duk abin da ba mu fahimta ba, da mai ƙoƙari mai tambaya don mu samu fahimta. Amma mu guji duk abin da zai kawo mana rikici da tashin hankali da rarrabuwar kai. Yana da muhimmanci a tsarkake niyya don a samu a isa ga wannan dama. Allah ya ba wa malam iko da dama na isar da wannan saƙon da sauke wannan nauyin. Haka kuma Allah ya ba mu ikon sauraro da fahimta da kuma isar da saƙo ga wa'insu, da kuma yin aiki saboda Allah subhanahu wata'ala ya tarbi ayyukanmu ya inda wuyayenmu, kuma daga ƙarshe ya ba mu aljanna. Allah ya ba mu tarihi. Zan ba wa Dr. Isa Aliyu Bandami microphone. Da Allah, akwai wani Nissan ABJ369 ya ajiye mota ya tsare hanya jiya. Da Allah ya kokari ya je ya duba abin da ba, ko kuma wani da ya garba kuma kuma da mutum.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يومنا ديا غوتانا رمضان هجرة من ضنصيرة الصادق المصدوق sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa birnin Madina shekara ta 1437. Muna masu farawa da godiya da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya mana gyadar dogo, samanta ƴaƴa, ƙasanta ƴaƴa, tsakiyanta ƴaƴa. Ya hada fuskokinmu a wannan masallaci na An-Nur a nan Wusatu a cikin birnin tarayya na Abuja. Yadda Allah ya tara mu a wannan masallaci a daidai wannan lokaci, ina mai kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu a gidan aljanna haka. A watan Ramadana wata ne mai albarka da ake ce musulmai murna da isowarsa. Wannan ya sa manzon Allah tsira da aminci tabbata gare cikin hadisi na Imam An-Nasa'i rahmatullahi alai, yakan ce wa sahabbansa atakum shaharun mubarakun, yakan zo ya ce wa sahabbansa ina muku murna wata mai albarka ya zo muku. Don haka wata ne da yake da alkhairi da albarka da yawa, ya dace mu rika taya juna murna akan zuwan watan Ramadana. Ba kuma ce murna kadai ba, sai dai kuma mu biyo bayan wannan da kokarin yin aiki, saboda watan Ramadana bayan wata ne mai albarka, to wata ne da ke matsayin jarrabawa ga musulmai, saboda bayan wucewa watan Ramadana ɗayan biyu ne in ma mutum ya shiga cikin bayin da Allah ya gafarta musu, ko kuma ya shiga cikin bayin da Allah ya kora su zuwa ga wuta. Babu wani wanda yake na uku. In ma kana cikin bayin da Allah ya karbi ayyukanka, ya gafarta maka, ko kuma ɗan adam ya cikin bayin da dalilin wannan wata Allah ya kore su daga rahama kuma ya shigar da su wuta. Wannan ya tabbata a cikin hadisi wanda yake riwaya na Ibnu Hibban da Ibnu Majah rahmatullahi alaihima da Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi, ya tabbatar da ingancin hadisin a cikin Sahihut Targhib wa Tarhib, hadisi na 1479. Manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi a tare da sahabbansa suka ce sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-minbara fa qala amin amin amin. Manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi ya hau minbari, sai aka ji ya ce amin amin amin. Sahabbai radiyallahu anhum suna mamaki, ba wani wanda ke magana da shi, shi kadai yake hawa minbari yake cewa amin amin amin. Sai Annabi tsira da aminci tabbata a gare shi suka tambaye shi ya Rasulullah sa'idta al-minbara fa qulta amin amin amin, ka hau minbari kuma kai amin amin amin. Dan uwa ayi hakuri, in na fara darasi ba a recording, duk wanda zai recording sai dai ya zama iya nan wurin gaban nan a fara karatu, tunda ka zo a lati sai dai ƴan uwanka su baka. Ni da kaina anan ne salar la'asar dan kada na latin minti daya, so duk wanda yake so ya recording idan aka fara karatu to sai dai hakuri. Sorry, I'm saying that you'll not be allowed to record it because you came late actually. You should be here before I start it. And if I start the program, you'll not be allowed to record it. It is better for you to at least get a copy from the, your colleagues here. I think it's better that way. It's okay for today. But next time I will not accept it actually. I'm sorry for that, please. Manzon Allah ya hau minbari yayi amin amin amin. Sahabbai suna mamaki, ba wanda ke magana da shi yana cewa amin amin. Me ya faru? Yace atani Jibril alaihi salam, mala'ika Jibril ne Allah ya aminci ya tabbata gare shi yazo gare ni, sai yace yake ce mini kullu man adraka shahr ramadan falam yughfar lah fadakhala an-nara abadahu Allah. فقال لي قل امين فقلت امين. yace mala'ika jibril yazo gare ni a lokacin da nake hawa minbari, sai yace mun dukkan wani mutum wato musulmi da ya riski watan ramadana irin yau da muke daya ga watan ramadana da azumin farko a bakin mu bamu kai shi ba, muna roƙon Allah ya bamu ikon kai shi kuma ya karba daga gare mu. Duk wanda ya riski watan ramadana amma bai shiga cikin bayin da aka gafarta musu ba, saboda man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, bai shiga cikin bayin da Allah ya gafarta musu ba, cewa dakhala an-nar, Allah zai shigar da shi wuta. In dai wata ramadana ya wuce bawa bai yi aikin da Allah yace ya yafe masa zunubansa ba, to babu kokon kuma zai shiga wuta. Bayan nan fa abu adahu Allah, kuma Allah subhanahu wataala zai nisantar da shi daga dukkan nau'in rahama. Na biyu daga ciki yace sai kuma ya sake ce mini man adraka abawayhi aw ahadahuma, duk wanda ya riski iyayensa guda biyu babarsa da babansa ko kuma ɗaya daga cikin su ya rayu da babansa ko da babarsa bi ma'ana har ya kai gaban ƙarfi amma bai yi ayyukan nagarta gare su ba bai taimake su ba bai nuna jinƙai gare su ba bai yi ihsani kyautatawa zuwa gare su ba har Allah ya kaddara suka bar duniya bai yi aikin da zai shiga aljanna ba manzon Allah yace sai mala'ika Jibril yace mini Allah zai shigar da wannan mutumin wuta duk wanda ya rayu da uwa ko uba ko guda biyu amma ba su farin ciki da kyautatawansa gare su har suna bakin ciki suna kuka saboda tozartawa to wannan mutum zai shiga wuta baya ga wannan mala'ika Jibril yace kuma Allah subhanahu wata'ala ya nisantar da shi daga rahama annabi yace sai nayi shiru sai kare ce mun kul amin ka ce amin sai na kare cewa amin na uku kuma yace man dhukirta indahu falam yusalli alayk duk wanda aka kira sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma bai ce sallallahu alaihi wasallam ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi salati gare shi ba duk wanda ya aikata wannan baya yi wa annabi salati mala'ika Jibril yace shi ma zai shiga wuta kuma Allah zai nisantar da shi daga rahama waɗannan mutane guda uku dukkanin su mala'ika yace masu tafiya wuta ne kuma Allah yana nisantar da su daga rahama na farko da zamu koyi darasi daga gare shi shine wanda ya riski watan Ramadana bai yi aikin da aka gafarta masa ba to gashi ne mun riski watan Ramadana matukar mutum bai yi aikin da aka gafarta masa ba ƙarshen Ramadana to kuma ya shiga cikin bayin da Allah subhanahu wata'ala ya rubuta cewa su ƴan wuta ne babu wasu mutane da zasu ce wai zaka ce neutral wanda su they are neither they are not here babu su matukar mutum bai yi aikin da Allah ya gafarta masa ba to tabbas kuma ya shiga cikin jama'ar da Allah ya tsine musu bi ma'ana jama'ar da Allah ya rubuta ƴan wuta ne wannan yasa watan Ramadana watan jarrabawa ne ba wai kawai muna murna a an fara azumi a a wani shiri muka yi muka gyara tsakanin mu da Allah na yin aiki don Allah na yin ayyuka na nagarta taimakon gajiyayyu dukkan ayyuka na alkhairi don mu shiga cikin bayin da Allah zai gafarta musu musulmi fa bai da jarrabawa a duniya da ya kai rashin sanin shin aikin da muke yi Allah yana karba ko baya karba wannan shine mafi girman jarrabawa a duniya babu dan adam da ke da tabbacin yanzu sallar da asar da muka yi yau Allah ya karba ko bai karbe ta babu wanda ke da tabbas kawai muna lalume ne a cikin haske muna lalume ne a cikin haske amma babu wanda ke da tabbacin aikin da yake Allah subhanahu wataala yana karba babu jarrabawan da ya kai wannan zaka dukkan ayyuka na alkhairi a watan Ramadana kada mu yi kasa a gwiwa mu yi kokarin aikata su mu duba irin Abubakar Siddiq radiyallahu anhu a hadisin Muslim manzo Allah ya zo majalisin sa yace man asbaha minkum al-yawma sa'ima yau a cikin ku gaba daya wa yake azumi Abubakar Siddiq yace ina azumin nafila kenan yace man tasaddaka al-yawma ala miskin ai wunin yau din nan waye ya bada sadaka Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yace ana yau nayi sadaka man adam minkum al-yawma maridan a cikin ku yau waye ziyarci mara lafiya Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yace ana ziyarta sannan kuma man tabi'a minkum al-yawma janaza yau waye kai gawa makabarta Abubakar Siddiq yace ana duk aikin alkhairi da manzon Allah ya kira waye yau Abubakar sai ce alhamdulillah Allah ya bani ikon aikatawa annabi yace Allah ba zai tara wa bawa irin waɗannan ayyuka a wuni ɗaya ba face ya zama dan aljanna wannan shine as-siddiqul akbar radiyallahu anhu to waɗannan dole mu yi koyi da su fatashabbahu in lam takunu mithlahu idan ba za mu iya aiki irin na sahabbai ba to wajibi ne mu yi kokari wajen koyi da ayyukan su saboda koyi da mai daraja ai daraja ne shi don haka watan Ramadana jama'a jarrabawa ne gare mu kar mu sake jiki dole mu gyara tsakanin mu da Allah subhanahu wataala mu shagalta da ayyukan alkhairi don mu shiga cikin bayin da Allah subhanahu wataala zai gafarta musu Allah ya sa mu a cikin bayin da zai gafartawa a gaba na gaba kamar da dan uwa malam Abdullah ibn Ahmad hafizahullahu ta'ala ya gabatar Allah ya kaddara zan zauna tare da ku a wannan masallaci na An-Nur dan gabatar da tafsiri da aka buƙace ni don zuwa na bada gudumawa ƴan uwa da suka kyautata mun zato suka buƙaci don na zo wurin na karantar Allah ya saka musu da alkhairi kuma ina addu'a Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun Allah ya sanya ni mafi alkhairin abin da suke zato saboda zaton alkhairi yakan saka gayyato mutun daga wani wuri kace zo wajena ka karantar wannan ba shine zamana na farko a wannan masallaci don yin muhadara ba ina gana zauna lokuta da dama a wurin nan amma a tafsirin Ramadana wannan shine na farko amma muhadara na sanar zauna ba ɗaya ba ba biyo ba uku ba da harshen Hausa da harshen Turanci amma a watan Ramadana wannan shine karo na farko ni'ima ce mai girma a ba mutum dama sai ya zo ya gabatar da karatu zuwa ga ƴan uwansa a wannan wata na Ramadana muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gyaɗar dogo sama ƴaƴa kasa ƴaƴa tsakiyar ta ƴaƴa ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata na Ramadana, kuma a karbi ayyukansu gaba daya. Bin hakika a takaice zan iya cewa na fara gabatar da tafsiri na Ramadana irin wannan a tsari, wannan kusan shine shekara na 17 ko abin da ya kama da haka, shekara na 18 takriban ko abin da ya kama da wannan. Na fara a jihar Gombe idan zan tuna wajen 1997 Christian era, da dalibai muna ina karantar da su a majalisi har zuwa muka koma wani masallaci da ake kiransa masallacin Abuja, amma ba Abuja yake ba, a Gombe ne. Akwai wata anguwa je kada fari, to a nan masallacin yake. Bayan majalisi Ibn Uthaymin rahimahullah sai muka koma masallacin Abuja har zuwa shekara ta 2002, sai kuma Allah ya kaddara aiki ya maida ni jihar Bauchi, saboda Gombe mahaifata kenan, Bauchi kuma wurin da aiki ya kai ni. To sai Allah ya kaddara aiki ya kai ni karantarwa a jami'a a jihar Bauchi. To wannan dalilin karantarwa a jami'a sai zama yana da wahala ka iya raba aikinka da garin da kake karantarwa da kuma wurin da kake aiki. To sai karantarwan ya koma can. To daga wannan shekara ta 2002 har zuwa ta 2015, akalla shekara 13 a Bauchi muke gabatarwa. Wasu shekarun an yi tafsirin a masallacin Juma'a na jami'ar Abubakar Taba Balewa, kamar shekara 7 ko 8, sauran shekarun kuma an yi a Masjidil Qur'an. So wannan shekara kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai kaddara daga Gombe zuwa Bauchi, kuma sai Abuja. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ayyukanmu na ƙwarai, ya yafe mana abin da yake na kurakuranmu. Baya ga wannan, na yi ta shawari da 'yan uwa, musamman darakta na wannan wuri, darakta na Mele Kyari da kuma ɗan uwa Malam Abdullah Ahmad, akan daga ina ya dace a fara. Muna da zaɓi guda uku, imma inda na saba tafsiri na Ƙur'ani a ɗora daga inda aka tsaya, wato inda na tsaya a Bauchi Suratul Ma'ida, ko kuma a fara sabo daga Suratul Fatiha, in kuma akwai darasin da suke inda suka tsaya, ko daga wurin a ɗora. To bayan da ya gaisawa da 'yan uwa da kuma shawari da su, abin da ya tabbata shine sun fi bukata a fara tafsirin Qur'ani daga Suratul Fatiha, bi ma'ana ya zama sabon tafsiri aka fara, ya zama kowanne yana cin gashin kansa. Musamman kuma na ji dadin haka, saboda dukkan Qur'ani babu wata sura da ke da muhimmanci da take da girma kamar Suratul Fatiha, tare da ayoyinta guda 7 ne, amma dukkan Qur'ani babu sura da ta kai ta. Idan da sura da muke karanta ko da yaushe a sallah, akwai bukatar musamman ananta, saboda mu zama in muna sallah din muna bibiyan ma'anan, saboda haka ake bukatar Qur'ani ya tasiri gare mu. Baya ga wannan, ina aiki da wannan dama, akwai dan uwana kuma Amini na wanda yake shugaba chairman na Masjidil Qur'an Governing Council, ga wanda suke bin darussa na da yawa musamman tafsiri, suna ina yawan kiran sunan barista, ina yawan bada misali da shi gabanin watan nan da kwanaki, Allah ya dauki rayuwarsa. Masallacin da nake tafsiri shine shugaba na masallaci din, mutum ne mai hakuri, mutum ne mai nagarta, mutum ne mai ayyuka na alkhairi, mutum ne mai juriya wajen ayyuka na alkhairi. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta masa, Allah ya yafe masa abubuwan da ya kwarai wa hidima wa al'umma, Allah ya bada lada, abin da ya kuskure Allah ya yafe masa gaba daya. Na so ne magana mai tsawo a kansa, amma dai akwai lokaci gaba insha Allah ta'ala, in an samu dama za a yi aiki da wani lokaci a yi magana a kai. Gaba na gaba kuma, yau mun tashi da labari cewa shugaban kasa bai da lafiya, yana da matsala na ciwon kunne, tare da cewa matsala ce ba mai girma ba kamar yadda spokesperson din sai faɗa. Duk da haka akwai bukatan ya je asibiti don a duba lafiyarsa a Burtaniya. Muna aiki da wannan dama, muna addu'a Allah ya bashi lafiya, Allah subhanahu wa ta'ala ya raba shi da cutar da ke damunsa, Allah ya bashi juriyar yin adalci da riƙon amana a wannan ƙasa. Kalubale da ake fuskanta a ƙasar, Allah ya magance mana, yadda Allah ya kai shi lafiya, Allah ya dawo da shi lafiya. Muna roƙon Allah ya aiki da addu'o'in da muke a wannan watan Ramadani, ya ƙara ɗora shi akan hanya da zai zama tsoron Allahnsa ya ƙaru, kuma tausayi da kuma riƙon amanarsa ya ƙaru, saboda annabi ya karantar da mu yin addu'a da cewa Allahumma la tusallitu alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamna, ya Allah kada ka dora akan mu dalilin zunubanmu mutumin da baya tsoron mu kuma baya tausayin talaka, wanda baya tsoron Allah baya tausayin talaka. To da haka duk shugaban da yake bai tsoron Allah bai tausayin talaka, al'amari ya lalace. Amma shugaban da ke da tsoron Allah kuma yake tausayin talaka, to wannan shi yake nasara. Dukkan shugabanninmu ko ina suke a kasar nan, Allah ya sanya tsoransu a zukatansu, kuma Allah ya sa musu tausayin talakawa a cikin shugabancinsu. Allah subhanahu wa ta'ala ya tallafa masa, ya kuma tallafa wa dukkan shugabanninmu. ibada. Wannan shine abin da yake da muhimmanci. Gaba na gaba, kamar yadda na faɗa, za a fara karatu ne daga suratul Baqara, suratul Fatiha insha Allahu ta'ala. Amma bisa ga al'ada yawanci, saboda akwai waɗanda suka saurara a media, in aka samu ƴan uwa da suka yi sponsoring wasu darussa a media, mukan sanar a lokacin fara karatu don wanda ke da hali ko wani yana iya ji kuma ya aiki da dama din ya saurara. An bani list na kafafen watsa labarai da aka samu wasu ƴan uwa suka taimaka don ɗaukan nauyin wannan tafsirin da zan gabatar a wannan wata na Ramadana. Zan karanta wuraren ba tare da nayi magana mai tsawo ba saboda kunci na lokaci. Na farko akwai Federal Radio Corporation, wato Capital FM da ke nan Abuja. Na farko an ce mun masallaci ya dauki nauyin sponsorin wannan darasi din. Na biyu kuma akwai Amini na da ke Gombe Architect Dahiru Sa'id, shi kuma ya kira ni dazu ya sake cewa akwai dan uwansa speaker Bayero na fada, Senator Bayero na fada, shi ma ya kara daukan nauyin darasi din na awa ɗaya a wannan media din. So da haka yanzu masallaci ya dauki nauyi, sannan kuma Senator ya kara daukan nauyin wannan darasi. So da haka kenan akwai awa biyu a wannan Capital FM na Abuja kenan. To tunda akwai darasin Turanci da Hausa, muna fatan sai ya zama ɗaya an sa na Turancin da ya an sa na Hausa insha Allahu ta'ala. Sai na uku akwai Sunna TV, wanda dan uwa Alhaji Shehu Bube ya dauki nauyin sa daga jihar Bauchi, shi za a rika sawa karfe 6 zuwa karfe 7. Sai na hudu akwai Express Radio a Kano, wanda Gerawa Oil Mills, wato Alhaji Ibrahim Gerawa, ya dauki nauyi da za a rika sawa daga karfe 9 zuwa karfe, daga karfe 10 zuwa karfe 11 a Kano kenan. Sai kuma ya sake, suka sake daukan nauyi, darasi na biyar shine a Rahama Radio na Kano, za a rika sawa daga karfe 9 zuwa karfe 10 na dare. Sai na 6 a Freedom Radio na Kano, za a rika sawa daga karfe 11:30 na dare zuwa 12:30 na dare insha Allahu ta'ala. Sannan sai kuma Radio Kano AM kenan, za a rika sawa daga karfe 9 na safe zuwa 10 na safe. Sai kuma na 8 akwai NTA Kano, daga karfe 11:00 na safe zuwa karfe 12:00 insha Allahu na rana kenan. Sai kuma na 9 Abubakar Rimi, wato ARTV kenan na Kano, radio na Kano, shi kuma za a rika sawa, ya ce yana zaton 9 zuwa 10 ne, amma ba a tabbatar ba, an tabbatar za mu kara magana akan insha Allahu ta'ala. Sai na 10 akwai Wazo via FM a Kano, shi ma lokacin ana jira. Sai na 11 akwai NTA Bauchi, ina ga daga karfe 6 zuwa 7 ne ko karfe 6 zuwa 7 na magariba. Sai kuma na 12 akwai BRC Bauchi, daga karfe 9 zuwa 10 na safe. Sai kuma Ray Power a Bauchi, wani lokaci ne, daga karfe 5 zuwa 6 na yamma insha Allah. Sai na 14 Progress Radio a Gombe, daga karfe 7:30 zuwa abinda Allah ya sa ya sawwaka. Sai na 15 akwai DITV Kaduna, daga karfe 1 zuwa karfe 2, ina ji haka ne ko Malam Suleiman, daga karfe 1 zuwa karfe 2. Sai na 16 akwai Alheri Radio na Kaduna, shi ma daga karfe 1 zuwa karfe 2. Waɗannan su ne waɗanda wannan darasin da za mu yi da ku aka samu wasu bayan Allah a kashin kansu suka ce sun ɗauki nauyi. A duk inda zan yi karatu a kowace jiha ne a ɗauko a zo a saka sun ɗauki nauyinsa. So tunda Abuja za a yi ya zama kenan wakilan, a nan za su zo su rika ɗaukan karatu ɗin. Waɗanda suka ɗauka, Allah ya tsunduma su a gidan aljanna, Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi, Allah ya haɗa su da dukkan alkhairi na duniya da lahira. Idan akwai wanda ke da hali a wata jiha su zai ɗauka, to lokaci bai ƙure ba, saboda an kira wasu jihohi amma ba a kira wasu ba. To wani yana da zuciyar da zai ce bari shi ma ya kai jihar su, saboda dukkan aikin alkhairi ai wa anzir ashiratak alaqrabina ne, makusantanka da su kake fara tunawa. To Allah subhanahu wataala ya bada damar da za a iya ɗaukan nauyin waɗannan darussa din. Da ikon Allah za mu fara tafsiri a wannan shekara ta 1437 a wannan masallaci na Al-Nur da ke nan Wusatu a wannan gari na Abuja, daga cikin suratul Fatiha, sura ta farko a cikin jerin gwanon surorin Qur'ani idan aka fara kirgin surorin daga sama. Sunan da ya fi shahara Qur'ani dukkanin su yana da sura 114. Suratul Fatiha ita ce sura ta farko a cikin dukkan jerin gwanon surorin Qur'ani idan an fara kirgo su. Zan buƙaci Arama ya karanta mana wannan sura daga farkonta zuwa ƙarshe, sai na dawo kanta mu yi magana akan tarihin sauƙanta da irin sunayenta da kuma falala da daraja da wannan sura ke da shi. Idan akwai lokaci sai mu shiga cikin fassara ma'anarta. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سورة تفرقوا إتتي سورة الفاتحة wannan sura malamai sun kara wa juna ilimi akan a ina aka saukar da ita ayoyin ta guda bakwai ne a cikin magana mafi inganci na ma'abota ilimi Allah ya musu rahama a wani bangare na malamai sun dace akan an saukar da ita a garin Makka daga cikin manyan malamai da ke da wannan fahimta akwai Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu akwai Qadibin Qatada ibn Du'ama ibn Qatada alayhi rahmatullah akwai Abu al-Aliya rahmatullahi alayhi wadannan dukkanin su fahimta su wannan sura ce makkiya in an ce makkiya ita ce surar da aka saukar gabannin annabi tsira da aminci sabata gare shi yayi hijira ya tashi fakanasta makka ya koma garin madina da rayuwa dukkan abin da ya sauka kabla al-hijira gabannin hijira ya zama makkiya wato ya zama dan makka ne ko indijin din makka ne don haka wannan sura tana iya cewa indijin ce ta makka saboda an saukar da ita kabla al-hijira gabannin hijira fahimta ta biyu take fahimta ta Abu Huraira radiyallahu anhu da kuma ɗaya daga cikin ɗaliban Ibn Abbas radiyallahu anhu mai suna Mujahid ibn Jabal alayhi rahmatullah da kuma Muhammad ibn Muslim ibn Abdullah da yi malam abada ya to aida sai ka dauka ta nan a ta gaban ba zai ma ba in za a kira abu sai ta kasa nan ba ta gaban ka ba na biyu shine fahimta ta Abu Huraira radiyallahu anhu cewa an saukar da ita ne a garin Madina shi yana da wannan fahimta haka kuma Mujahid ibn Jabal rahmatullahi alayhi talibi ne na Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu shi ma fahimtar sa a garin Madina aka saukar da ita haka kuma akwai Muhammad ibn Muslim ibn Abdullah ibn Shahab az-Zuhri rahmatullahi alayhi fahimtar sa shi ma cewa a garin Madina aka saukar da ita fahimta na uku ita ce fahimta da aka samu wasu magabata ke da ita musamman daga cikin tabi'ai suna ganin cewa unzilat fi Makka fil marra al-ula wa unzilat fil madina fil marra al-thaniya cewa wannan sura an saukar da ita tuwai sauka na farko a garin Makka na'am bayan an zo garin Madina sai aka ƙara saukar da ita bi ma'ana kenan an saukar da ita daga wajen Allah subhanahu wata'ala zuwa gare mu sau biyu magana mafi inganci na malamai shine an saukar da ita a garin Makka wannan shine yake zama aqrabu ila sawab wato fahimta ta Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an kuma da man babban malamin Qur'ani ne shine khabarul umma wanda annabi tsira da abin sun sabbata gare shi masa addu'a wannan fahimta ita ce ake gani aqrabu ila sawab dalilin malamai na cewa shine aqrabu ila sawab shine na daga cikin sunayen suratul fatiha ana ce mata sab'un minal masani ko kuma sab'ul masani to ayar da Allah ya kira a Qur'ani cewa ya ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sab'ul masani an saukar da ita ne a garin me a garin Makka a cikin suratul hijr aya ta 87 Allah yace wa laqad atainaka sab'an min al masani wal qur'an al azim hakika mun baka guda bakwai da ake ta maimaita su tare da al Qur'ani wannan bittifaqil mufassirin rahmatullahi alaihi gabaɗaya tarayyan malaman tafsiri sun tafi akan babu sabani wannan aya a garin Makka aka saukar da ita tunda ku aya da ta bada labari mun baka bakwai da ake maimaitawa ta sauka a Makka tun ba a je Madina ba suka ce yake tabbatar da cewa suratul fatiha an saukar da ita a garin Makka ne don abinda ba babu son ba a ce an bashi tunda aka ce an bashi ya zama bayarwan ya riga ya bada labarin alal akalli kuma su zo a lokaci daya a lokacin da ake cewa an baka ya zama lokacin aka baka ita so da wannan malamai suka rinjaye da cewa a garin Makka aka saukar mafiya yawa kamar da muka sani sai yan halitta yayin shekara 23 ne yana da awa shekara 13 a garin Makka shekara 10 a garin Madina mafiya yawan ayoyin garin Makka sun fi karantar da mu tauhidi kadai ta Allah aqida tawakkali zuwa ga Allah yaqini a cikin imanin mu saboda sakon farko da aka fara isarwa shine kowa ya bar bautan komai da komai mu dawo mu yi mu amince mu hada kayunan mu akan bauta wa Allah subhanahu wataala kula ga wannan aksarul ayat wadanda aka saukar a garin Makka suna karanta da tauhidi ne kadai ta Allah subhanahu wataala kuma sai ya zama suratul fatiha babban sakon dake cikin ta karanta da tauhidi ne duba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai Allah muke bautawa kuma taimakon ka kadai muke nema sanda aka kai mubalaga wajen tabbatarwa ba ma bautawa kowa sai kai Allah subhanahu wataala ba mu neman taimakon kowa a wurin abin da ya dace a nemi taimakon ka sai naka subhanahu wataala wannan malamai suka ce yake kare tabbatar da cewa suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin sauƙaƙƙiyar garin Makka ne baya ga wannan gaba na biyu idan Allah yana son bayyana mana darajar abu yakan kira abu da sunaye da yawa idan sunna na son bayyana mana darajar abu takan kira wannan abu da sunaye da yawa na daga cikin abun da ya ja hankalin malamai da yawa shine suratul fatiha tana da sunaye da yawa malaman tafsiri da dama sun kawo maganganu akan adadin sunayenta idan muka duba kaman addur masufi tafsiri bil ma'thur na imam suyuti rahimahullahu ta'ala ko kuma aljami da akamil qur'an na abu abdullah محمد بن احمد الانصاري القرطبي رحمه الله عليه كو كما في محاسن التاويل ن جمال الدين القاسمي رحمه الله عليه كو ابواب البيان في ايضاح القران بالقران الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله عليه كو كما الجامع لاحكام القران ابو عبد الله محمد بن احمد الانصاري القرطبي رحمه الله عليه كو تفسير ابن كثير رحمه الله عليه ولنن تكدو اذا مك دوبا زمو جمال كو ما تفسير الطبري رحمه ابو جعفر Muhammad bin Jarir at-Tabari rahmatullahi alayhi dukkanin suka fara da kawo sunayen suratul Fatiha da ya tabbata imma a Qur'anin ce imma a sunnan ce wanda suna ne ya tabbata Qur'ani ya fada wanda suna ne ya tabbata da cewa sunna ta fada yawan sunayen abu yana bayyana darajar abu ne idan ka dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sunaye da yawa in kace Muhammad shine Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddaw 'alal kuffari rahama ubaydahum in kace Ahmad shine wa in qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin duka wadannan sunayen sa da in ka zo a cikin sunna yana da sunaye da dama al-hashir al-mahi duka sunayen sa da suka tabbata a sunna to adadin sunaye su yawaita yana ga maka abun nan iya da muhimmanci iya da daraja wannan yasa suratul fatiha yawan sunayen ta yake bayyana darajar ta imam suyuti rahmatullahi alayhi cikin addurul mansur fi tafsir bil ma'thur ya kira aqalla sunaye 35 na suratul fatiha duka sunaye ne dai bayan dai kowanne ka kira in ka kira ta da shi yayi malamai da dama da suka yi bibi sunayen an samu cewa lalle muna iya takaita sunayen gaba ɗayan su a sunaye guda 6 ko guda 7 wasu na iya shiga karkashin wasu sunaye mafhum tayyib don haka wani suna yana shiga cikin wani suna don haka suka ce muna iya takaita sunayen suratul fatiha akan sunaye guda 7 suna iya summarize waɗannan sunayen gaba ɗaya da ahlul ilmi rahmatullahi alaihi suka tattaro suka tara na farko daga cikin sunaye shine sunan da muka kira nan suratul fatiha ana ce mata sura ta budewa kalmar fatiha daga kalmar fataha ne alawa da ni fa'ala in kace al fatiha mu ainihin asara bi azama alawa da ni al fa'ila shine mizanin al fatu alawa da ni al fa'ala so kalmar fataha budewa ne to da ka sai a ce suratul fatiha surar da ake budewa da ita malamai suka ce me yasa aka kira ta surar budewa na farko da ita ake bude katun qur'ani duk wanda yace zan yi saukan qur'ani yana budewa za ka ga daga yayi isti'aza yayi basmala sai fara alhamdulillahi rabbil alamin saboda ita ce ta farko da ake fara karatun qur'ani sai ta zama ta budewa na biyu malamai suka ce ana iya karanta da suratul fatiha saboda da ita ake bude sallah dukkan sallar da mutum yi a raka'ar da babu fatiha wannan raka'ar ba ta yi ba idan a sallar babu fatiha sallar ba ta yi ba kamar da ya tabbata cikin hadisi a cikin sahih muslim wanda muna iya zuwa gare shi nan gaba insha Allah ta'ala so da haka sai ka zama ta budewa saboda ana bude karanta qur'ani da ita ana kuma bude karatun sallah da ita abinda muke fara din liman ya bayyana a karatun sallah shine alhamdulillahi rabbil alamin zai iya yin ainihin du'a da istikfa zai iya yin isti'aza zai basmala amma muna fara jin alhamdulillahi rabbil alamin sai ta zama ta budewa kuma wannan suna ya tabbata a cikin hadisi riwaya na imam at-tirmidhi rahmatullahi alayh wanda ya zo cikin sahih at-targhib wa at-tarhib a hadisi na 4279 da manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya kira ta da cewa suratul fatiha surar da ake budewa da ita suratul fatiha surar da ake buɗe karatu da ita sai zama da ita ake buɗewa kalmar fatiha buɗewa wannan shine literal meaning wato ma'anarta a harshen larabci amma malamai suka ce technical meaning tana iya daukan ma'anar kuma a ce sura ta me ta mafita wato a ce way out mafita the chapter of the way out wato kana cikin damuwa kana neman makaraji way out to sai a bude maka to duk damuwar da ka shiga in ka rike suratul fatiha to akwai mafita daga wannan damuwa din da ikon Allah to kaga kenan na zama budewan ba wai bude kofa ko karatu ba budewa daga inda al'amura suka cunkushe gare ka ko ina aka kulle ka shiga kunci to wannan sura da ikon Allah sai ta bude maka hanya shi yasa dukkan cikin ta addu'a ne da girmama Allah da tambama Allah a cikin ka kuma ka gama addu'a sai Allah ya ce duk abin da ka roka roki za a baka shi yasa hadisi a cikin muslim ya tabbatar annabi yana cewa mala'ika ya ce wa annabi ba wani mutumin da zai karanta suratul fatiha da ayoyi biyu na karshen suratul baqara ya roki Allah fa sai Allah ya amsa masa bi ma'ana karanta ta da kake yi kana jidiro damoyinka a zuciyarka kana hakaito su a karatun wannan kana miƙa kokon bara ne zuwa ga Allah subhanahu wataala kana fadanci zuwa gare shi yin wannan kuma da kake kana roƙon mala'iku suna amsawa kuma Allah yana cewa abashi 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 to haka al-fathu suratul fatiha da take nan yin nasara ko kuma mafita daga damuwa don asalin kalmar fathu ba budewa kade bai kan zo da victory masalan ai an ce idza jaa nasrullahi wal fath ai kaga fatuhu ne amma ba ma cewa bude sai mu ce victory a lokacin da nasara Allah ta zo tare da budi na me na nasara a cikin zake na to zaka yana daukar victory bi ma'ana suratul fatiha sura da ke karantar da kai hanyar da zaka bi ka samu mafita ga nasara a rayuwarka so wannan shine suratul fatiha akalla zamu kira sunaye kaman guda bakwai saboda kada da ki lokaci da yawa sai mu matsa zuwa gaba na biyu akwai sunaye guda hudu da suka zo a cikin hadisi guda daya wanda riwaya ne na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alayhi Sheikhuna al-Muhaddith al-Albani rahmatullahi alayhi ya inganta hadisi din a cikin sahih at-targhib wa at-tarhib wanda annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya kira sunaye guda hudu yake cewa suratul lati tabda bilhamdillahi rabbil alamin hiya ummul qur'an suna na biyu kenan ana na uku yace hiya ummul kitab na uku yace hiya sabaul masani sannan na karta kuma yace me wal qur'an al azim wadannan sunaye guda hudu ya kira su duka a cikin hadisi guda daya sun zo a cikin wasu hadisai da muna iya zuwa kansu ko da a takaicin takaita insha Allah ta'ala yace ita ce ummul qur'an ita ce uwar qur'ani in an ce ummu shine mama hadhihi ummi wannan mahaifiya ta ce masalan wannan shine ma'anarsa a harshen larabci so da haka zaka ce suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin huwa waladdallin wannan ita ce mamar qur'ani in an ce aina ummul qur'an sai ka ce hiya suratul fatiha suratul fatiha ita ce mamar qur'ani wannan ya tabbata a sunna kuma a wani hadisi a cikin sahih muslim annabi tsira da aminci tabbata gare shi ya tsara kiranta da cewa mamar qur'ani da cewa لا صلاه لمن لم يقرا بام القران باب صلاه ga duk mutumin da ya salla amma bai karanta mahaifiyar qur'ani a cikin sallan ba wato suratul fatiha in mutum yayi salla bai karanta ta ba matukar ya iya ta wannan salla babu ita idan raka'a ne raka'a ta zara ce karanta ta ya zama me wajibi ne a cikin salla kalmar ummu a harshen larabci mahaifiya amma a wajen larabawa ummu na iya daukan kuma ma'ana na cewa wato kaman concise summary na abu ana iya cewa ummu wato abu ne yana dewa sai zama ba za ka iya karanta shi duka ba sai aka baka summary kamar abin da ake bawa shugabanni idan aka yi rubutu mai yawa ba su da time karanta sai a ce a samu executive summary sai a yi summarizing muhimmin sako na dukkan report din akan shafi ɗaya ko abin da ya kama da haka sai a miƙa ga shugaba idan ya karanta wannan executive summary yana wadatarwa ba sai ya karanta dukkan report din ba report din yana iya ba wasu su karanta amma shi a wannan ya wadatar da shi wato kana cewa ummul qur'an ita summary ne na qur'ani ita kai talkhisi sai summarizing dukkan sakon qur'ani so da ka sunanta ne ummul qur'an mamar qur'ani kana iya cewa sura da sai summarizing ta takaita dukkan sakon qur'ani a wuri daya sunanta ne ummul kitab a cikin wannan hadisi din ummul kitab da ummul qur'an suna da kamanci da juna dan qur'ani shine alquran kuma shine alkitab Allah ya kira shi da Qur'ani cewa inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hi aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina yamaluna as-saliyati anna lahum ajran kabira anan ya kira al-Qur'ani da al-Qur'an ya kira shi da al-kitab masalan alhamdulillah alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja shine al-kitab shi ma Qur'ani iya da sunaye da yawa dan aduna mana mai darajar sa da muhimmancin sa gare mu so da kai take ummul kitab wato ma'aifiyar littafin duk wani littafi a duniya bayan qur'ani ne saboda shine la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid ba karna da ke shiga cikin qur'ani da kowane irin bangare sauƙaƙe ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba a sabarna a cikin sa haka sunan fatiha ne ummul kitab sunan da ne sabaul masani wato saba bakwai masani da ake repeated frequently mafi kankanta ko baka yi sallan nafila ba ko baka yi sunnoni muakkada ba za ka yi karanta fatiha a kullun sau 17 azhar 4 la'asar 4 magriba 3 isha 4 asuba 2 anan kada ka samu 17 kaddara baka shafa'i da wutri kaddara baka raka'atayil fajr kaddara baka salatul duha duk waɗannan idan baka yin su duk rowan musulmi sai ka karanta sau 17 a duniya akwai wani sakon da kake zama kullun sai ka karanta shi 17 times in banda suratul fatiha duk duniya babu wani abun da ake karanta kamar fatiha babu wani statement ko wani magana ta wata kasa ko wani karin magana ko wata dokar kasa da a duniya zai zama kowa sai yayi minimum 17 times kamar suratul fatiha yau a duniya kaddara musulmai mutum biliyan 2 ne a cikin nan kaddara 1.5 billion ke yin sallah kowa ya karanta sau 17 mafi kankanta idan kai sallan shafa'i da wuturi ka kara idan kai sallan tarawihi a kara a ce sau 17 kai 17 sau 1.5 billion ka gane wa zaka samu shi yasa ta zama sab'un min al-masani wato bakwai ne da ake ta maimaitawa kana karanta ta duk rowar dan adam zai sau 17 to shi yasa Allah yace masa walaqad atainaka sab'an min al-masani mun baka waɗannan guda bakwai da ake ta maimaita su on and on a kullum ana cikin maimaitawa ne ba mutumin da zai ce ya gajiya kuma kullum sai ka yi ta kana tsaya sallan baka tunawa to sai ka fita fara alhamdulillahi rabbil alamin baka bukatar wani tuna maka to shine sabaun min al-masani ko kuma sabaul masani bakwai da ake ta maimaitawan su ake ta maimaita su a koda yaushe wannan suna ne na fatiha dan an dora mana a salloli da muke raka'a 17 din nan sai mun yi ta 17 to kaddara akwai sallan gawa sai an yi fatiha ana kabbaran farko a sallan gawa fatiha ake kabbara na biyu sai ayi salatin nabi sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammad kabbara na uku kuma sai ayi addu'a wa mamaci allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina zuwa karshe kabbara na hudu sai a maimaita addu'a a sallan gawa sai an yi ta sallar kusufi rana ta kama wata ana yin ta ko ba a yi ita ma a ci sai an karanta ta sallan juma'a idan muka zo za a karanta ko ba za a yi ba za a karanta to wannan idan ka tara sai ka ga adadin da ake karanta ta ba zai yi ba kuma duk duniya babu wani sako da ake karanta shi kamar suratul fatiha kai ka je kai tunani a kasar nan wata magana ne ta za a ce kullun sai kowa ya zango mu 17 mafi girma sunan kasar ka Najeriya sau nawa kake fada sai kai kwana 17 ba kamar sau da yamma wani lokaci sai bukata ta kama amma suratul fatiha kana Allahu akbar kana rike hannu sai ka ce maka fara alhamdulillahi rabbil alamin ko ne ya zama sabaul masani a kullum muna cikin maimaitawa ne on and on daga wannan suna ne na suratul fatiha mafhum tayyib sai sunan ka na gaba bayan sabaun min al masani shine ana ce mata al qur'anul azim hadisi ya tabbata da cewa ita al qur'anul azim ne qur'ani ne girma wato wannan an yi abin da malaman balaga ke cewa an yi itlaqin juz'u wa yuradu bihi al-am shine ka rike wani bangaren abu amma kana nufin dukkanin abun ne fasahar iya magana ne kamar da yazo da dama a cikin qur'ani kullama da'awtuhum liyaghfir lahum ja'adu asabi'ahum kaga ai kan yatsa ake sawa a kunne magana da annabi ne yake in kace asabi dukkan yatsa ne dukkan yatsa na shiga kunne kanta ne amma sai ce ja'adu asabi'ahum maimakon ya kira kan yatsa sai ya kira yatsa so ana iya rike part of wani abu sai ya zama ana nufin dukkan abun ne da shi malamai suka ce to anan an ce alqur'anul azim an kira fatiha saboda fatiha juz'un min alqur'an kuma ita tana kawo tana summarize sakon qur'ani gaba daya bi ma'ana wannan suna yake kara tabbatar da cewa dukkan qur'ani ma'anarsa na shigowa karkashin suratul fatiha saboda ita tana bada talkhisi na dukkan sakon qur'ani baya ga wannan daga cikin sunaye muhimmai da zamu takaita akai akwai na shida ana kiranta suratul sala sura ta sallah saboda hadisi da yake sahih muslim da manzon Allah tsira da minti tabbata a gare shi yake fara cewa Allah ya ce kace hadisi Allah ya ce ya zama al hadith al qudusi ko ace al hadith al ilahi ko al hadith ar rabbani so wadannan duka sunaye sai hadisin da Allah ne magana sai ace me hadisi ne amma qudusiya bi ma'ana magana ce ta Allah amma a hadisi ta zo ba qur'ani ba wanda asali maganar annabi shine hadisi to Allah yakan yi magana da annabi directly sai zama ba a qur'ani bane to ya zama hadisi amma hadisin daga wurin Allah bai tsaya daga bakin manzon Allah kadai sallallahu alaihi wasallam ba shi ma daga wurin Allah yake to a cikin hadisin qudsi riwayar muslim rahmatullahi alaihi manzon Allah yana cewa Allah yake qasamtu sala baini wa baina abdi na raba sallah tsakani na da bawana ayoyin farko na sallah nawa ne na karshe na bawa ne na tsakiya kuma ni da shi ne sai annabi ya karanta suratul fatiha yake Allah wanne yake rufe in kace alhamdulillahi rabbil alamin bawa na fadan wannan sai Allah yake hamidani abdi bawa na ya gode mini in kace arrahmanir rahim sai Allah yake afna alayya abdi bawa na ya yabo zuwa gare ni in kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah yake me majjadani abdi bawa na ya girmama ni ya daukaka ni shine maliki yawmi din in kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan kace ta tsakiya sai Allah ya ce hadha baini wa baina abdi wannan ayar rabin ta tawali rabi ta bawa ne in kace iyyaka na'budu kai kade muke bauta Allah kaga ta Allah ne wannan wa iyyaka nasta'in kuma kai kade kake taimakon mu kaga wannan naka ne ai dan azo magana ce ba kai kake neman taimakon Allah shi bai neman taimakon ga sai sa Allah sai ce wannan ayar rabi ta bawa ne rabi kuma ta wace iyyaka na'budu bawa kai kadai muke bauta to shikenan ka ba Allah hakkin sa wa iyyaka nasta'in ya Allah a taimake mu wannan kuma kai kake ne ka kokon bara a taimaka maka to kaga wannan ya zama bangaren ne tsakaninka da Allahnka har zuwa ihdinas siratal mustaqim zuwa karshe kana kammala walad dhalil sai Allah yace hadha ma li abdi wa li abdi ma sa'al wannan shine na bawa duk abin da bawa ya roƙe ni na bashi hadisin sai yace Allah yace na raba sallah tsakanina da bawana kuma fatiha kada ya karanta da wannan malamai suka ce sunan ta kenan sunanta suratul sala surar sallah saboda hadisin ya ce na raba sallah kuma sai aka kira fatiha to da haka ya zama din kace fatiha suratul sala surar sallah sunan ta ne dan babu sallah idan babu ita la salata liman lam yaqra bi fatiha alkitab wa fi riwayati la salata liman lam yaqra bi ummi alkitab wa fi riwayati la salata liman lam yaqra bilhamdulillahi rabbil alamin duk wadannan hadisi guda biyu na farko a cikin sai muslim na karshe a cikin littafin imam ad-darqutni rahmatullahi alayhi so daga wanne ya bayyana mana sunanta ne suratul sala sai na gaba kuma ana kiranta da cewa suratul ruqya wato sura ta addu'a na tawfi ana iya yin addu'an tawfi da ita wannan ya zo a cikin hadisin bukhari sahabbai sun yi tafiya kissa na da tsawo suka je wani gari suka nemi a sauke su a matsayin su na baki aka ki aka kore su sun bi ta bayan gari sai Allah ya turo mutanen garin jarabawa mai martaba sarki na zaune a temple ɗinsa a majalisa da fadawa sai kunama ta zo ta sare shi ta dana bi an karba sai ta buga kuma kasan sarki baya motsi shi kuma wannan sarki har kuka san da yi ya shiga halin kakani sai aka nemi magani aka rasa menene mafita aka ce to bakin da suka zo muka kore su nan idan zai yiwu mu je mu mu nemo su mana su dawo ko suna da magani aka zo aka same su aka samu Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu kuna da magani yace akwai ku taimaka da shi yake ba za mu taimaka ba ai mu baki ne kun kore mu a tsarin ce bismillah aka yi ciniki zai zo ya maganin kuna masa harbi sarki sarki kuma duk mulki yana ta kuka shiga halin akani kai Abu Sa'id al-Khudri Sa'd ibn Malik ibn Sinan shine asalin sunansa Abu Sa'id al-Khudri ne Abu Sa'id al-Khudri ismuhu Sa'd ibn Malik ibn Sinan radiyallahu anhu aka tsadance har aka yi tsaja kan za a bada awaki a cikin da tumaki magana mafi inganci za a biya kudin wannan maganin harbin kunama da zai yi za a bada tumaki da awaki guda 40 yazo ya samu sarki ina ne wajen gashi nan ya kama sarki aka kama kafarsa ya karanta masa alhamdulillahi rabbil alamin zuwa waladdin yana kammalawa shikenan ciwo sai dafin kunama ya fadi ranka zane mai martaba yayi ciwo yace a babu yanzu ka yanzu komai yayi yanzu ai mulki sai gyara rawanin fa sosai yanzu a cigaba da mulki akan Fatiha aka karanta shine yanzu wajen manzon Allah ya ba shi labari kaza ya faru kaza aka zo aka nemi taimakon mu kuma naje nayi Fatiha manzon Allah yace yace ma allamaka annaha ruqya wa fi ra'atin man allamaka annaha ruqya menene ilmantar da kai da cewa ita ana karanta ayi tofi da ita waye ga maka ana tofi da ita manzo Allah sai murmushi yace to aje a raba dabbobin ne ma a kawo rabona sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan ana cewa da suratul ruqya ana iya tofawa da ita waje na ciwo a karanta ta da imani da bin ma'anarta a tofa za ka ga abun al'ajabi yara kanana suna mummunan mafarki a riga musu azkar a ruwa a tofa a karanta Fatiha in akai a ce ruwa aka ba su insha Allah za su daina yi kirgita da yaro yake zai daina duk ana karanta an yi wa mutum sihiri ana karanta ayoyi da yawa amma na farko ana karanta suratul fatiha cikin ruwa ana iya hada da ganyen magarya a hada insha Allah ta'ala ayi wanka a sha Allah yana warwarewa da izinin sa subhanahu wa ta'ala to haka sura ce ta addu'a ana karanta ta ayi addu'a da ita mafhum tayyib tana da falala da yawa daga cikin falalanta lokaci ya ja matuƙa da gaske na farko daga cikin falalan suratul fatiha ya tabbata cikin hadisin ubay ibn ka'b radiyallahu anhu riwaya na bukhari rahmatullahi alayhi da manzo Allah yake cewa ma anzalallahu fit tawra wala fil injil wala fil zabur mithlaha a cikin at-taura da injila da zabura wa fi riwayatin wal qur'an hada qur'ani babu surar da Allah ya saukar wanda darajar ta da girman ta ya kai suratul fatiha duk at-taura da aka ba annabi Musa injila annabi Musa zabura da aka ba annabi Dawud da wannan qur'ani dukkanin su babu surar da girmanta da darajarta a wurin Allah ya kai alhamdulillahi rabbil alamin zuwa waladdallina don haka dukkan waɗannan al-kutub as-samawiyya suratul fatiha ta fi kowace sura daraja a cikin su na biyu daga cikin falalar ta hadisi na makaranta yanzu na sahih muslim wanda ke bayyana cewa Allah zai ce an masa godiya an yabe shi an girmama shi ya ce roki duk abin da kake so yana cikin falalarka hadisi na uku akwai hadisi da yake cikin sahih muslim da yake bayyana mana falalarka manzon Allah iya tare da mala'ika jibril sai suka ji kara daga sama kara na fitan hankali annabi sai ya daga kai ya kalli sama haka sai mala'ika ya ce me kake kallo annabi ya ce kara na ji sai mala'ika ya ce wata kofa ce aka bude tunda Allah ya halitta samai ba a taba bude kofar ba sai yau aka fara bude ta shi yasa ka ji kara annabi ya ce sai na ga mala'iku sun sauko ta kofar muna zaune suna zuwa suka ce Allah ne yake mu zo mu maka bushara mu taya ka murna ya baka haske guda biyu hasken farko shine ga suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin ana maka bushara Allah sai a baka ita na biyu ayoyi biyu na karshen suratul baqara amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun zuwa karshen baqara annabi yace wadannan sai aka bani su mala'ikun da kansu suna mun glad tidings suna ban glad tidings suna mun bushara suna taya murna cewa ana taya ka murna ga kyautar da Allah ya maka a cikin hamsa biyun na farko ita ce suratul fatiha wani na cikin falla na suratul fatiha annabi da za a kawo masa ita kofar shigan ta daban aka bude kofar ba a taba budewa ba wannan ai mulki ya kai iyaka in ka je gidan masu mulki akwai kofa musamman ta oga ne bambancin ogan duniya da na lahira gabanin a bude ogan yanzu an bude ogan da ya riga yake amma ita wannan ta fatiha babu wani ogan da ya riga yake ita aka fara budewa kuma hadisi bai ce an kana rufe ta ba da wannan malaman qur'ani da dama irin su Jamaluddin al-Qasimi rahmatullahi alayhi su Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari rahmatullahi alayhi suka ce suratul fatiha ya tabbata ta ba mala'ika jibril ne ya sauko da ita ba shi kansa ya zo wajen annabi ne yana jiran a kawo ta ana jiran manyan baki suna zuwa to shi ma fadi ya zo ya zauna jira dan shi yake ba da labarin ana zuwa maka da sako so da wannan suka ce Fatiha kenan mala'ika Jibril ba shi yazo da ita ba sai dai yazo majalisi ya zauna shi ma yana jira manyan baki su kawo babban sako ta kofar da ba ta bude ta ba a rayuwa so da nan sune kadan daga cikin falalanta saboda karancin lokaci insha Allahu ta'ala za mu dakata a tafsiri na Hausa a nan wurin gobe insha Allahu ta'ala sai mu dan yi waiwai a dan da fiya sai mu kutsa cikin ta na fasara ma'ana ce yanzu ba mu samu daman yi ba kenan gaba na gaba za mu huta na minti uku za a yi summarizing tafsiri din ko kuma za a isar da tafsirin da harshen turanci insha Allahu ta'ala muna da awa 1 da rabi minti 50 zuwa 55 a kullun sakon za mu yi shi da Hausa abin da ya doro akan wannan kamar minti 40 ko abin da ya kama da wannan ga ƴan uwanmu da ba sa jin Hausa sai a isar da sakon insha Allahu ta'ala da harshen turanci سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله تعالى اعلم هذا هو ما عندي وبالله التوفيق باي منتي اكو نداوه ان شاء الله